محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بركم لساكي سالوا وأن مجلسي نفسر القرآن من جرما وأن مسلاتي مجارة بركة مسلاتي إندمي تروس إسلامي سنتا أنا قرم دوك لجهر برنو يومنا يمتن قدوك وتر رمضان شكرا تادوه ليلة داري قدود أربعين دشدة هجرة من صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina, wanda kuma yayi daidai da 4 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana tawfiki ya dace da mu. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 47 a cikin wannan sura mai albarka, suratu Yunus. Yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga aya ta 48. فإن الله سبحانه وتعالى ويقولون متى هذا الوعد. قبل نعم أنسى تنباء لها ودى تكر ألاك فإن الله أم يقول ونفترى قل فأتوا بسورة مثله ودوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. عندما يبين مؤجزة القرآن الله مدى كسركي واتو يا كالو بلنشي قريشاوى in har ba su yadda cewa wani alkur'ani daga Allah yake ba, in har suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kage shi, to su ma su kawo ko da sura ɗaya ne kutunkucin surorin alkur'ani. To wannan mai tambaya yake cewa to ga an samu wanda ya da'awar annabta Musailimatu al-Kadhdhab, wanda har ya kawo wasu maganganu da wato da'awar cewa shi ma ana yi masa wahi. Wannan ya faru ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa kafin ya rasu. Musailima ya bayyana shi ma ya yi da'awar annabta, shi ma ya ce annabi ne. To akwai wasu maganganu da ya kawo yake cewa shi ma wahi masa aka yi. To shi ne bayan Allah nan yake cewa shin kafin ya yi hakan ne kafin ko bayan saukar ayar. Sha fahimtar mai tambayar nan Musailima ya iya ya kawo wasu ayoyi ko ba haka ba? Ta wannan kuskuren fahimta ne. Mai Allah ta'ala ya ce bi suratin mithlihi, wata sura irin surorin alkur'ani wajen balaga da fasaha da hikima da zubi mai kyau. Shi ake magana, ba kowace magana ake magana ba. Abu da Musailima ya kawo ashirmi ne, kamar da shi mai tambaya ya kawo a nan daga cikin da'awar da ya yi an yi masa wai suratul fil. Alfil wal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailun qasir. An ma ba sata yi ba suratul fil a cikin alkur'ani ne, ba sa ta yi ba? To abinda ake magana shi ne ya kawo zancen da wajen ƙarfin magana da ƙarfin fasaha da ƙarfin balaga da hikima maganar ta kai irin na alkur'ani, abinda ake magana kenan. Amma magana ta shirme kowa zai yi. To saboda haka wannan abinda Musailima ya yi ne bayan saukar aya. Tunda a ƙarshe-ƙarshen rayuwar manzon Allah ne Musailima ya bayyana, kuma manzon Allah bai samu dama ya yaƙe shi ba, ya rasu. Manzon Allah ya bar duniya, Sayyidina Abubakar ne zo ya yaƙe shi. Wannan yana nuna maka cewa ba za a gamu da jarrabawa ba a wannan rayuwa ta duniya, ba za a gamu da jarrabawa ta addini ba. Za ku yi ta da'awa, za ku gina mutane akan aƙida kyakkyawa, akan tafarki mai kyau, kutsan sai wani ya fito ya bata muku lissafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da'awa duk kusan Larabawa sun musulunta, dabdabarin sa duniya shiga wani ya fito yake tai shi ma annabi wani jarabawaci annabi sai bai samu dama ya yake shi ba ya bar duniya sai na Abubakar ya zo ya yake shi saboda haka daga lokaci zuwa lokaci za a gamu da matsaloli da sabbin aqidu da munanan aqidu a cikin al'umma nau'i ne na jarabawa to masu gaskiya kuma dole su tsaya su fada da wannan aqida ba cewa za su yi Allah shine zai hukunci Allah shine zai hukunci amma dole ku dauki sababi Allah yana kaddara wadannan matsaloli kuma akwai al'amuru shar'i ko ku tashi ku yaki da wadannan aqidu domin a karewa mutane addininsu in ba haka ba sai a tabatawa aqidar mutane addinin mutane to Allah subhanahu wataala ya tsare mana imaninmu
amin
Allah ta'ala yake cewa wa yaquluna mata hadhal wa'd in kuntum sadiqin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
نعم الله تعالى يقولون سوكا فريسنا تيوا متى هذا الوعد يوشيني وأن القور زيزو إن كنتم صادقين أنهاركم قسن تي ما سوكسكيا نما وتشبهات دقتي شبهوهينا كافرين ina ayoyin alqur'ani suna ta sauka Allah yana musu alƙawarin cewa zai musu azaba zai halakar da su kuma Allah da hikimar sa komai ya tsara shi Allah ta'ala zai saukar da azaba ne zai halakar da su ne a lokacin da ya tsara a lokacin da ya ga dama to ganin cewa ana ta yi musu alƙawarin cewa ana ba su tsoro cewa za a yi muku kaza za a yi muku kaza kuma ba sa ga haka to shine suke nuna cewa wannan abun ba gaskiya bane ko ya buluna suna cewa mata hadal wa'd mana al maw'ud bihi abinda kake mana alƙawari da shi ko abinda ake mana alƙawari da shi na cewa za a yi mana azaba za a halakar da mu idan ba mu imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan ba mu imani da Allah ba to yaushe ne inda gaske ne zo mu gani man هذا الوعد إن كنتم صادقين إن هاركم كسنتي كنا رجسكي أسكين فدروا لنا أنا سنة نفع النبي صلى الله عليه وسلم لمؤمنين ولا نسكي إيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا كي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولا نسكي تعرض كي إندي أمان لكي فدا أمان أنا القوارن لكي إيمان أجسكي أني تو يزوم ذني ما نروا أن إن بيزوها بجسكي أبكي قوانا شبهات suna ga nisar ko nisan aukon alƙawarin da Allah ta'ala ya musu a fuskar izgilanci da kuma suka ga annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ne ya kunshi cewa ba su ma damu ba ko da azabar za ta zo ko da Allah zai halakar da su ba su ma damu ba saboda ba su imani ba kuma Allah ta'ala yake ta wa yaquluna wannan suna ta fadar wannan ba so dai suke fada ba kullum abin da suke fada kenan bisa ne suka gamu da manzon Allah ko mu'minai suke cewa kuna cewa Allah zai saukar da azab Allah zai halakar da mu to yazo gani ba indai har wannan abin gaskiya ne to rashin sanin hikimar Allah ne rashin sanin yadda Allah ta'ala yake tafiyar da al'amuran sa Allah ba baya biyawa mutane Allah zai yi ne abin da ya ga dama a lokacin da ya dace a yanayin da ya dace to sun kasa fahimtar wannan sai Allah ta'ala yake cewa aya ta gaba kul ka ce da su la amliku li nafsi darra ban mallakar wa kaina wata cuta ba ma'ana ban mallakar wa kaina kawar da wata cuta ba wala naf'an kuma ban mallakar wa kaina samar da wani amfani ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ta'ala ya ga dama ya so likulli ummatin ajal ga kowace al'umma akwai lokaci da aka ɗebe musu idza jaa ajaluhum idan wannan lokacin ya zo wala yasta'khiruna sa'atan ba za su yi jinkiri ko da na dan lokaci ba wala yastaqdimuna kuma ba za su gaggauto ba to wannan ayar kuma tana da alaka da ayar da ta gabata wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqina inda da gaske ne to wannan azabar ta zo mu gani inda gaske ne me yasa baka kawo mana wannan azaba ba to Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su ansa saukar da azaba ko halakar da su wannan aiki ne na Allah ba aikin sa ba aikin sa matsayin sa dan manzo shine isar da sakon Allah subhanahu wataala la amliku li nafsi ban mallakar wa kaina ba barran kawar da wata cuta annaki rafi siyakin nafi kowane nau'i na cuta duk abin da zai cutar da ni ni ma kaina ban iya kawar da shi ba ba na iya kawar da shi wala naf'an haka nan ban iya mallakar wa kaina wani amfani ba ko wani nau'i na amfani illa ma sha Allah sai idan Allah ta'ala ya so anan Allah ta'ala ya gabatar da darran ban mallakar wa kaina kawar da wata cuta ba an fara gabatar da wannan saboda su abin da kafirai suke nema shi ne abin da zai cutar da su ne azaba suka nema kun nemi Allah ya kawo muku azaba to saukar da azaba ba a guri na yake ba ni ba zan iya kawo muku abin da zai cutar da ku ba sannan kuma ba a tsaya a nan ba aka ƙara hadda naf'an duk da cewa su ba su yi maganar naf'u ba anan ake so a nuna mana cuta ko amfani cutarwa ko amfanarwa kashewa ko rayawa jefa cuta ba da lafiya warkarwa ba da arziki da hanawa duk waɗannan ayyuka ne na Allah subhanahu wa ta'ala a gane to shine Allah ta'ala yake cewa kulla ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam huda musu kulla amriku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah to idan ni kaina ba zan iya jawo wa kaina wani amfani ba a karan kaina ba zan iya kawar da wata cuta daga gare ni ba a karan kaina ta yaya zan iya kawo muku abin da zai cutar da ku a mai babu aulakin abin da zai amfanar da ni jawo wa kaina abin da zai amfanar da ni sai da izinin Allah kawar da wani abin da zai cutar da ni sai da izinin Allah kuma haka alƙawarin da Allah ta'ala ya muku na saukar muku azaba Allah ta'ala shi ne zai yi ba ni ne zan yi ba domin aiki ne na Allah ya kadaita da wannan to in kun ga na amfanar da kaina ko na kawar da wata cuta daga gare ni to illa ma sha Allah sai abin da Allah ta'ala ya so illa ma sha Allah anan istisna'i munqadim malamai suka ce walakin naf'i wa darri ma sha Allah li kawar da wata cuta abin da Allah ya ga dama zan iya kawarwa shi ne zan kawar bai wa jawo kai da wani amfani abin da Allah ya kaddara zan iya zan jawo shi ne zan iya jawowa kaina wa ma sha Allah an yakuna kana abin da Allah ta'ala ya so ya wakana zai wakana abin da Allah ta'ala bai so ya wakana ba zai wakana ba domin dukkanin al'amura suna karkashin mashi'ar Allah subhanahu wataala ba wani ne zai kaddara ba ba wani makhlukin ya kaddara ya isa ya kaddara wani alkhairi ba wani makhlukin da ya isa ya kawar da wani sharri sai da izinin Allah kuma abubuwan nan ba haka kawai suke kanu suke wakana ba Allah ne yake sarrafa su yake jujjuya su saboda haka idan har ni ban iya jawo kaina wani amfani ba ban iya kawar da wata cuta daga gare ni ba ba maganar ku ji mamakin cewa ya aka yi ban kawo muku azabar da Allah ta'ala yake muku a alƙawari da shi ba sai Allah ta'ala yake cewa li kulli ummatin ajal ga kowace umma akwai wani ajali wani lokaci ƙayyadadde wanda Allah ta'ala ya dai ba musu ba za su wuce wannan lokacin ba a nan rayuwar duniya imma lokacin tafiyar su yesu tafi gaba daya ko kuma Allah ya kaddara cewa in ba su yi imani ba Allah zai halakar da su lokaci kaza wannan lokacin ya zo ba za su iya wucewa ba wannan kamar gargadi ne ake wa kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da kowace al'ummar da suka gabata al'ummar da suka gabata mutanen annabi Musa Adawa da su Mudawa mutanen Fir'auna mutanen annabi Nuhu kowace al'umma sanda suke raye akwai lokacin da Allah ta'ala ya sa musu kuma da yake ba su yi imani da manzannin su ba lokacin nayi Allah ya halakar da su saboda haka kuma kafare wadanda kuke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma akwai lokacin kun yi imani kuma kun yi imani ba wannan lokacin ba za ku wuce shi ba saboda ku hattara ku yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka idza jaa ajaluhum idan ajalin su ya zo musu kowace al'umma wala yasta'khiruna sa'atan ba za su iya su yi jinkiri na dan lokaci ba ko minti daya ko second daya in halakarwa ce ko mutuwa ce ta al'ada wannan lokacin yayi dai to babu wanda isa ya kara babu wanda isa ya jinkiri ya ce ai a kara masa minti dai ko minti biyu minti biyu wala yastaqdimun ko ba za su gaggauto ba kuma kafin lokacin yayi ba za su iya su jawo azaba halakar da su ba ba za su iya su jawo mutuwa su mutu ba a takaice wannan ayar tana nuna mana a matsayin al'ummu kowace al'umma tana da iyaka tana da lokaci ba za ta hallaka ba kafin wannan lokacin kuma idan lokacin yayi ba su isa su wuce wannan lokacin ba haka ne a matsayin daidaiku kowane mutum akwai lokaci da Allah ta'ala ya daidai masa shekarun da Allah ta'ala ya daidai baka a nan duniya shekara 40 ne 50 ne 60 ne 100 ne idan lokacin yayi ko second ba za ka kara ba to sha za ka mutum yana tafiya sai ya fadi ya mutu duk lokacin yayi ba za a jingida masa har ya je gidansa tukuna ya mutu ba yana kan minbari ya fadi ya mutu yana tuka mota sai ne sai ka ji ya saki layi me ya faru direba ya riga ya mutu ba za a bashi har sai ya sauka daga mota ya mutu ba ana ganewa wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun to wannan abu ne da Allah ta'ala ya riga ya rubuta babu wanda ya isa ya canja wannan saboda haka ya ko kafiran makka ya quraishawa ya kafirai wadanda ba su imani ba ku imani da ni ba to ku dauki izina da darasi daga al'ummar da suka gabata kuma akwai lokacin ko lokacin na zuwa to ba za ku iya ƙara kawai da minti ɗaya ba Allah subhanahu wa ta'ala in ya ga dama zai halakar da ku bayan Allah subhanahu wa ta'ala farkon aya kullu amrikum nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah wannan aya da sauran ayoyi ire-irenta suna daga cikin manya-manyan ayoyi wadanda musulmi ya kamata ya tsaya tare da su ya fahimce su fahimta wato ta haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kowane abu matsayinsa Allah yana da wasu siffofi da ayyuka wadanda ya kadaita da su wadanda babu wanda zai tarayya da shi a cikin wadannan ayyuka da siffofi in ka zo wurin bayi bayin mu Allah ta'ala ya yi su matsayi a cikin bayi Allah ta'ala ya zabi annabawa ya ba su matsayin da sauran mutane ba su da shi sai aka zo a cikin annabawan ma ya zabi wasu annabawa ya ba su matsayin da wasu annabawan ba su da shi rusul fawqa al-anbiya'i manzanni su suna sama da annabawa to a cikin manzannin ma sai Allah ta'ala ya zabe wasu ya ba su matsayin da sauran manzanni ba su da shi ulul azmi minar rusul annabi nuh annabi ibrahim musa isa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a cikin su biyar din ma sai Allah ya zabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bashi matsayin da saura su hudu ba su da shi sauran gabagaren jama'a ni da kai sai kuma a cikin Allah ta'ala ya zabi malamai irfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat matsayin da malami yake da shi wanda yake ba malami ba yana wannan matsayin kaga yanzu idan ka dauki matsayin malami ka bai wa jahili wanda bai iya karanta fatiha ba kai adalci sannan ka dauki matsayin annabi ka bai wa malami kai adalci ka dauki matsayin manzo ka bai wa annabi wanda yake ba manzo ba annabi ne kai adalci To cikin manzannin ba annabi wanda yake ba ulul azmi ba sai ka dauki matsayin annabi Ibrahim ko annabi Nuhu ka bashi ka adalci annabi Isa ko annabi Musa ko annabi Ibrahim ko annabi Nuhu ka dauki matsayin annabi Muhammadu ka bashi ka adalci to anan kuma sai ka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shine fiyayen halitta sai ka dauki matsayin Allah wani aiki na Allah ka bai wa annabi Muhammadu ya matsayin ka ke adalci kowanne Allah ta'ala ya tsara shi to da kafirai suka nemi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake ba hurumin sa bane sai Allah ya umurce shi shi da kansa ya ba su ansa su ji ba Allah ne mai da martani ba yace kai ka ba su amsa kuli ka ce musu duk duniya ta ji إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله وأنا هوري من الله أنا فهمت وأنا آية واتو كان كود قلوبي وجه إياك وجه قونا دئي شاسع النبي صلى الله عليه وسلم بسن ديجا وجه جمع ماشي an wuce iyakan da Allah ta'ala ya zaunar da shi ya bashi baya shiru yana inkari yana hanawa manzo Allah asali ya hana ay gulu iyyakum wal gulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al gulu fi din ku daina wuce iyaka shishigi ku sa hankali tunda ka zani ku ta tafiya to za ku fita daga iyakar da Allah ta'ala ya sanya ku to ku daina wannan شاسع معاذ بن جبل رضي الله عنه كما يدعى حديث ابن ماجه هذا حديث عبد الله بن ابي اوفى يجي قصر شام يجا سنا يوا شواغبنن سو اج كافري سنا شواغبنن سو سجدا دان جيرما باسو ليه داو مدينه شي زي يوم منزل الله سجدا شي منزل الله تي يا هكا يا معاذ يا هكا ya rasulullah ai na ji kasar sham na ga suna yi wa shugabannin su sujada sai naga cewa kai ka fi cancanta ai maka wannan girmamawar sai manzo Allah ya ce a ai ba ai haka ba mu ni makhluki da ya cancanci wani makhluki ya masa sujada inda akwai wani makhlukin da za a sa shi yawa ni sujada da na umurci mace ta yi wa mijinta sujada saboda girman haƙƙinsa a kanta. Kaga nan tajawuz ne wuce iyaka ne an shiga hurumin Allah subhanahu wataala manzo Allah ya kiyaye manzo Allah bai kiyaye ba haka na hadisin musnad wanda Anas bin Malik ya rawaito wasu gidaje wani gida na ansar suna da wani raƙumi da shi suke zuwa suke nemo ruwa suna zuwa suna shayar da gonarsu sai raƙumin ya dingare musu ya haukace ba wanda ya sai kusance shi suna buƙatar ruwa su shayar da gona bishiyoyin da suka fara bushewa babu ruwa a gona suka kawo ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga ba matsalar da muke ciki sai manzon Allah ya ce mu tafi gonar aka je aka shiga gonar sai manzon Allah ya fara tafiya gurin raƙumin suka ce rasulullahi kai hajjara ba wannan raƙumin ya haukace ya rasulullahi ya haukace zai cutar da kai sai manzon ce babu damuwa manzon Allah yana tafiya raƙumin ya ga manzon Allah sai ya zo gurin manzon Allah a tsanake ya zo ya kwanta ya aje kansa a ƙasa ya shiru ya kaskantar da kansa ta wannan mu'jiza ce mu'jiza ce girmama shi daga Allah subhanahu wataala dabbobin suna kim Allah yana kimsa musu su zama manzon Allah sai manzon Allah ya kama makwarkwadarsa gashin goshinsa ya ja shi har ya kai shi gurin da ya kamata ya yi aikin ya fara aiki to sahabbai mutanen da ansar da suka ga haka suka ce ya rasulullahi ragumi dabba ne ba ya da hankali ya zo ya maka wannan irin wannan kaskantar da kai sujada me zai hana mu mu maka sujada ya rasulullahi domin mu girmama ka sai manzo Allah ya ce la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin ba ya halatta ga wani dan adam yayi wa wani makhluki dan adam irin sujada saboda me wannan hurumi ne na Allah subhanahu wa ta'ala an bayyanta to idan ana maganar cewa kada ayi guluwi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kaza haƙin Allah ne abu kaza haƙin Allah ne a tsaya daidai gurin da Allah ta'ala yake a tsaya a bashi matsayin da Allah ta'ala ya bashi a tsaya wani sai ya fahimci cewa kana so ka wulakanta manzon Allah ne sai ce maki manzon Allah ne baka girma manzon Allah baka san manzon Allah kina yi wannan kuskuren fahimta ne domin san manzon Allah addini ne girma mashi addini ne duk wanda bai so manzon Allah ba duk wanda bai girma manzon Allah girmama wanda ta dace ba ba musulmi bane ba mukmini bane bai ga ka samu rahmar Allah ba tare da ka so manzon Allah ka girma manzon Allah ba to rigimar aina take ta yaya za a girma manzon Allah duk abin da kwalwarka ta baka zaka yi da sunan girma manzon Allah koko zaka yi wa kanka linzami da nassoshi na alqur'ani da hadisi manzon Allah zaka kanka linzami domin idan ka sake wa kanka linzami zaka je gurin ka tsaya gurin da ba a so ba to shi yasa hadisin musnad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah biha bana so ku daga ni sama da matsayin da Allah ta'ala ya bani ana fahimta san manzon Allah addini ne girmama shi addini ne dole ne ka bashi haƙin da Allah ta'ala ya bashi in baka yi haka ba ka zama musulman ƙwarai ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi darajoji da falaloli matsayi iri-iri ba su da iyaka sun inganta wanda baya bukatan kai ka zo ka ƙara masa wani abu manzo Allah ya ishe zamanto fiyayyen halitta ya zamanto imamul anbiya wal mursalin shine mai ceto gobe kiyama shine wanda zai fara fita daga cikin kabaransa shine farkon mutumin da zai shiga aljanna a gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin tirmizi wal anbiya min adama fama dunahu faman siwahu tahta liwa'i ce gobe kiyama tun daga kan annabi Adam dukkanin sauran annabawa duk suna karkashin tutar manzon Allah haka manzon Allah yake cewa to saboda haka sai ka tsaya iya gurin da aka ce ka tsaya in dai har san manzon Allah ne kai koyi da sabon manzon Allah kai koyi da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka girmama su irin yadda sabon manzon Allah suka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya isa zai wala wani yayi da'awar cewa wani yanzu a wannan zamani ce yana son manzon Allah ko yana girma manzon Allah fiye da sayyidina Abubakar ko ce yana son manzon Allah ko yana girma manzon Allah fiye da sayyidina Umar ko Uthman ko Ali ko matansa ko iyalan gidansa Ahlul Bait dukkanin wani ittibarin cewa waɗannan sun so manzon Allah sai girmama manzon Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamsu da irin girmamawa da suka yi masa manzon Allah ya gamsu da irin ƙaunar da suka nuna masa kai a yau in ma ka ce in ka girmama manzon Allah irin yadda waɗancan sahabbai suka girmama manzon Allah ya ishe ka ko ka ce bai ishe ka ba idan ka ce bai ishe ka ba ina hujja in ka ce bai ishe ka ba yanzu kana ganin cewa ka bi waɗancan sahabbai da matan manzon Allah da iyalansa duk ka bi su dukkanin su imani ka bi su imani waye zai iya wannan da'awar saboda haka abin da ya ishe waɗancan mu ma ya ishe mu manzon Allah sai ba da shaida cewa su ne khairul qurun mafi alkhairin wannan al'umma sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina bayan da za su zama su ne mafi alkhairi ba tare da sun girma manzon Allah ba bayan da za su zama mafi alkhairi wannan al'umma ba tare da sun kaunaci manzon Allah ba ana fahimta saboda haka yau a kasashen musulmi abubuwa da yawa na wuce iyaka ana yi da sunan san manzon Allah da sunan girma manzon Allah in kai magana za a ce baka kaunan manzon Allah kai mukin manzon Allah ne wani mai sai ya ce ma ka zagi manzon Allah zagi ba jama'a ji tsoron Allah ba zagi manzon Allah sun shi da kansa yana hanawa abin da yake hurumin Allah ne idan aka shi ce a'a wani zai ce ya Rasulullah ma shi'it ma sha Allah wa shi'ita abinda kai da Allah kuka so shi zai wakana yace a ja'altani lillahi niddan bal ma sha Allah wahdahu
Ranan ya haɗa shi da Allah, abinda kai da Allah kuka so shi zai wakana. A nan mai Allah ya fada masa, ya fada wa mutane. Illa me? Illa ma sha Allah shi kaɗai. Amma wannan ya ce ma sha Allah wa shi'ita, abinda kai da Allah kuka so. Zala ce a wanda kuskure ne, bal ma sha Allah wahdahu. Kar ka sanya ni abokin tarayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka duk alkhairi yana tare da koyi da magabata, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaka kullu sharrin fi ibtida'i min qalb. Duk wani alkhairi yana tare da koyi da magabata, duk wani sharri kuma yana cikin sabbin abubuwan da ake kawowa. Saboda haka abin da ya tabbata na girma manzon Allah cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan babu iyaka, ka tsaya a kansu ya ishe ka, domin wannan ma baka yi su gaba ɗaya ba. Yanzu irin yadda Allah ta'ala ya umurce mu a girma manzon Allah cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah, duk mun yi hatta masu da'awar cewa suna son manzon Allah fiye da sauran jama'a suna yi. Asali ma sallah wani irin da manzon Allah ake yi ba, aure ma irin da manzon Allah ake yi ba, rayuwar da ake ba irin da manzon Allah ake yi ba. To ina girma manzon da kawai manzon Allah a nan kuma musulmi. To lalle babu shakka wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke hana musulmi guduwi akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah baya kashewa, baya rayawa, baya jefa maka cuta, baya baka lafiya, baya kaddara maka arziki. Duk wannan hurumi ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ka so shi, ka karanta tarihin shi, ka yawaita masa salati, ka yawaita masa salati, to ba abin da za ka yi ka girmama manzon Allah kamar ka bi sunnarsa sabu da kafa. Wannan alama ce babba ta ƙauna da kuma girmamawa. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ya tabbatar da ƙaunar manzon Allah a zakatanmu. Ko Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da girmama manzon Allah a zakatanmu. Muna roƙon Allah ya arzuta mu da bin sunnar manzon Allah, kuma ya arzuta mu da shafa'arsa a gobe kiyama. Qul ara'aytum,
qul ara'aytum in ataakum 'adhabuhu bayatan aw nahara, إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون.
نعم الله تعالى كتوى قل كتي رأيتم كبان ذابار إن أتاكم عذابه إن عذاب الله تازومك بياتا لددري أو نهارا قدرانا ماذا يستعجل منه المجرمون. Menene abin da mujrimai kafirai masu laifi suke gaggawar zuwansa, suke nemansa da gaggawa. A wannan ayar Allah ta'ala har wala yau yana magana ne akan irin yadda kafirai suke wato gaggawar saukar da azabar Allah subhanahu wa ta'ala. Duk dai suna ganin cewa inda wannan azabar da ake musu alkawari da ita gaskiya ne, me yasa ba za a saukar da ita ba. Kul ka ce da su ra'aytum ku bani labari. Ra'aytum asalin kalmar ru'ya qalbi ilmiya aw basariya, mana ka gani da idonka ko ka sani, shi ake nufi. To amma ana itlaki sakan ka bani labari, domin ba da labari ya kunshi abubuwa kamar guda biyu. Kafin ka ba da labari sai ka ga abu, sannan ka san shi, sannan me ka ba da labarinsa. To asalin abin ka gani, to sai aka itlakin sa akan ba da labari, domin ba zai ka ba da labari ba sai idan ka ga abu, bayan ka gan shi kuma sai ne ka san shi. Ara'aytum ku bani labari in ataakum, idan ya zo muku, ta zo muku azabu, azabar Allah bayatan, da daddare lokacin da kuke bacci, aw naharan, ko da rana. An kawo dare da rana domin wato a nuna musu Allah subhanahu wataala idan ya so saukar da azaban nan kowane lokaci Allah ta'ala zai iya saukar da wannan azaba saboda haka wannan ya kunshi yi musu wa'azi saboda haka ku zama cikin shiri ku amfani da damar da Allah ta'ala ya ba ku ku yi imani da Allah subhanahu wataala idan Allah ta'ala ya saukar da azaban nan kowane lokaci azaban nan za ta iya zuwa ta yi kuna cikin gafala wajen harkokin ku na duniya ta yi kuna kwanci cikin bacci ba ku san ina kuke ba Allah ta'ala sai ya saukar da azaba saboda haka abin da yake muhimmanci shine ba kuma yi da hankalinku kuna ta tambaya yaushe ne azaba za ta zo ba a'a abin da ya kamata shine ku imani da Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala yake cewa madha yasta'jiru minhu almujrimun wannan shine jawabi in atakum azabuhu bayatan aw nahara idan azabar Allah ta zo muku da dare ko da rana me jawabin menene abinda kafirai masu laifi suke gaggawar zuwan sa wannan shine jawabin mara yasta'jiru minhu almujrimun Allah ta'ala ya wannan tambaya domin zuwan azaba ba ta da wani amfani domin idan azaba ta zo za ta halakar da su ne za ta kashe su ne kuma su mutu akan kafirci kaje kuma su dawoma a cikin azaba a gobe kiyama saboda haka zuwan azaba ba wani amfani ne gare su ba to wannan tambayar kuma ta kunshi inkari bai kamata su yi wannan tambayar ba domin asali abin da yake zai halakar da kai zai kashe ka zai jefa ma cuta a tabiyar dan adam baya so ba zai nema ba duk laifinka laifi duk laifinka abin da ke zai cutar da kai ne zai azabtar da kai ne zai halakar da kai ne a tabiyar dan adam ba zai so wannan ba to shine Allah ta'ala yana inkari bai kamata a matsayin ku na masu hankali kuna neman abin da zai halakar da ku zai cutar da ku ba in har ba ku imani sai ku yi shiru amma bai kamata kuna gaggawa dan me ba kawo ba me yasa ba halakar da mu har yanzu ba kawo rashin hankali ne sunna abu nabi kuma akwai wato mamaki taya dan adam da hankalinsa yana gaggawar neman abin da yake zai azabtar da shi to wannan bai kamata a ce da hankali yayi wannan ba ma da yasta'jilu minhu almujrimun Allah ta'ala shi almujrimun domin abin da suka yi laifi ne babba kuma tambayin da Allah ta'ala yayi a nan shine asali abin da ya kamata mai laifi shine me in ma aka ce za a yi masa azaba sai ya me ya kauce wa azabar ya gudun azabar in za a yi masa ukuba ya gudun ukubar ba dai ya nema ba to saboda haka abin da suka yi a nan babun mamaki ba ne in ma har za su yi magana za su nemi wani abu kamata ya su nemi Allah ya jinkirta musu azabar ba ya gaggauta musu azaba ba amma kafiri in ya rasa imani ya rasa hankalinsa ba zai tunani yadda ya kamata ba imani ne mi abin da zai cutar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare Allah ta'ala yake cewa a thumma idha ma waqa amantum bi shin sai idan azabar ta aukuni za ku imani da azabar al'an sai yanzu ne za ku imani wa kad kuntum bihi tasta'jilun alhali kun kasance kuna gaggawar zuwan sa wannan aya tana da alaka da ayoyin da suka gabata a thumma idha ma waqa tana karkashin tana alaka da fadin Allah kul ka ce da su ma'ana ka ce da su sai idan azaba ta zo ne za ku yi imani da wannan azaba me yasa ba za ku yi imani kafin azabar ta zo ba idha ma waqa amantum bi ana akwai istifhami a thumma to malamai suka ce istifhami nan tambayar nan ba akan thumma ake yi ba tambayar ana yi ne akan imanin su a lokacin da azaba za ta zo ma'ana shi yanzu ba za ku imani ba sai idan azaba ta zo kun ga azaba za ku imani to wannan bai dace ba kuma har wallahi wannan ya kunshi inkari bai kamata a ce ba za ku imani ba za ku jinkirta imanin ku da Allah har sai azaba ta zo za ku yi imani anan kuma an wufintar da ra'ayin shi wannan abin da kuka yi ba abu ne na mai hankali ba mai tunani ba zai yi wannan ba a lokacin da kake da sarari kake da dama kake da lafiya kai imani da Allah ka tsira ba kai ba sai lokacin da azaba ta zo kace za ka yi imani kuma a wannan lokacin imani ba zai yi amfani ba to shine Allah ta'ala yake cewa a thumma idza ma qa'amantum bi shin sai idan azaba ta zo ne za ku imani ba za ku imani kafin azaba ta zo ba al'ana sai yanzu ne ma'ana lokacin da azabar ta zo kenan za su yi yunkurin imani to a ce da su sai yanzu za ku imani to a wannan lokacin idan kun yi imani imaninku ba zai muku amfani ba domin Allah ta'ala ya ba ku dama ya aika da manzo ya karantar da ku har kuna ce yaushe ne wa yaquluna mata hadha alwa'd duk Allah ta'ala ya saurara mu ya ba ku lokaci ya ja muku lokaci ku ji ku imani sai da ku tabbatar da cewa ga azaba ta zo za ku halaka ku ji za ku imani to a lokacin imani ba zai muku amfani ba kuma inda Allah ta'ala ya ba mu labari akan al'ummar da suka gabata falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahdahu kafarna bima kunna bihi mushrikin Allah ba mu labari akan al'ummar da suka gabata da suka ga azabar Allah suka ce mun yi imani da Allah shi kadai mun gane cewa abin da mun kasance muna yi wa Allah shirka da shi sai Allah ta'ala yake cewa lam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana da suka ga azabar Allah imanin da suka yi to wani imani ba zai musu amfani ba sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalika al-kafirun wannan sunna ce ta Allah wata ta shude dangane da al'ummar suka gabata duk wata al'umma za a ba su lokaci annabi ya musu wa'azi ya musu gargadi za a ba su lokaci su yi imani idan ba su yi imani ba har Allah ya kaddara azaba ta zo to a wannan lokacin imani ba zai musu amfani ba a yi ta fir'auna ku hatta idza ajratahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin annabi musa mai bai masa ba an nuna masa aya an nuna masa mu'jiza amma duk da haka ya kangare yana cewa ana rabbukum al-a'la ma alimtu lakum min ilahin ghayr amma sai da annabi musa alayhi salam Allah ya tsira da annabi musa alayhi salam shi kuma sai ya shiga cikin teku Allah ya halaka da mutuwa zahiri yana cikin ruwa sai ce yanzu na imani ce al'an yanzu zaka yi imani duk daman da aka baka baka imani ba damar ba ta maka amfani ba to yau kuma wannan imani ba zai maka amfani ba shi ne anan ake ce da su al'an yanzu imanin da za ku yi ba zai maku amfani ba wa qad kuntum bihi tasta'jilun alhali kun kasance kuna wato wata gaggawar zuwan wannan azaba tasta'jilun kuna neman azaba gaggawa a fuskar istihza'i izgilanci su a ganin su kamar abin ba zai yi ba shaza suna izgiri a kawo mana da wuri mana to amma idan azabar ta tabbata sun fahimci abin da gaske ake yi za su yi yunkurin imani to lokaci ya riga ya kure sai aya ta gaba Allah ta'ala yake cewa thumma qila lil ladina zalamu wannan a gobe kiyama kenan thumma sannan qila za a ce lil ladina zalamu ga wadanda suka yi zalunci zuqu azabal khuldi ku dangane azabar dawwama hal tiki zauna illa bima kuntum taksibu shin za a saka muku da wani abu ne illa bima kuntum taksibun sai da abin da ku kasance kuna aikatawa da wannan ne Allah subhanahu wataala zai saka muku to anan lokacin saukar da azaba idan ba su imani ba in suka yi imani a gurin imani a lokacin imanin ba zai musu amfani ba to idan aka tada su gobe kiyama to sai a ce da su sun maqila sai a ce da wadanda lilladhina zalamu ga wadanda suka yi zalunci suka zalunci kawunan su da kafircewa Allah da kafircewa manzannin su ba su yi imani da Allah ba dama kafirci zalunci ne domin rashin baiwa Allah haƙƙinsa dauke haƙƙin Allah baiwa wani wannan zalunci ne mai girma a ce da su ruku azabul khuldi ku dandani azaba madawwamiya azaba mai dawwama zuku anan amrni amalil ihana don a wulakanta su ku dandani ku da kanku tunda an fada muku a duniya kun kito ku dandani yanzu ku ji azabar da Allah ta'ala ya shirya muku wannan azabar al-khuldi za ta dawwama ba ta da ranar da za ta kare ba ta da ranar da za ta yinki hal tujzauna shin za a saka muku da wani abu kuna gani illa bima kuntum taksibun sai fada abin da ku kasance kuna aikatawa wanda ya aikata alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala zai saka masa da alkhairi wanda kuma ya aikata sharri Allah subhanahu wa ta'ala zai saka masa da mummuna Allah subhanahu wa ta'ala ba zai zalunci bawa ba abinda baka yi ba ba za a ce ma kai ba kuma alherin da kai Allah subhanahu wa ta'ala ba zai hana ka ba duk wanda yana da gaskin adalci na Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da za su wakana a nan gaba tun kafin su wakana Allah ta'ala yana bada labari wanda bai imani ba ga halin da zai samu kansa a ciki wanda kuma yayi imani ga halin da zai samu kansa a ciki saboda haka mai saurare mutum ya rage masa wato shi ya rage wa kansa ya rage masa shawara zai bi hanyar gaskiya ko kuma zai bi hanyar bata Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu wayastanbi'unaka na
wayastanbi'unaka haqqun hu قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون
الله تعالى
هو يحيي ويميت وإليه ترجعون
نعم الله تعالى ويستنبئونك سنة تنبيرك أحق هو شو أن قل كتي إي قسكي يعني وربي نارنس لو أبنججينا إنه لحق لليشي وننقسكي يعني وما أنتم بمعجزين كوبا ما سوكم شوى الله بنا ويسن بأمنا كسنا تنبير كام سنا تنبير النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحق هو شن قسكي يعني ونن هو دميري زي كوما دا أن تنشي الكيامة لكما أزابة ذات بيوبايا wa'idi da aka yi mana cewa za a yi tashin alkiyama kuma akwai azaba gobe kiyama shin wannan gaskiya ne wannan wani salo ne na kafirai suna bin salo daban-daban wajen ƙaryata manzon Allah ƙaryata ran tashin alkiyama ayata ta gabata suna cewa yaquluna mata hadha al-wa'du in kuntum sadiqin inda gaske ne za a yi mana azaba ta yaushe ne wannan alƙawarin zai zo nan kuma suke cewa suna zuwa suna tambayar manzon Allah yanzu da gaske ne cewa za a yi tashi alkiyama Allah ta'ala zai mana azaba to wani nau'i ne wani suro ne na isgilanci na ƙaryata alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su zo da wato da yanayin matambayi wanda bai sani ba sai lokacin kamar suna neman gaskiya ne suna so su fahimci gaskiya ne amma ba haka ba ne ba gaskiya da suke so ba suna ne su nuna wani nau'i na ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haqqun hu shin wannan ran tashi alkiyama da abin da zai biyo na azaba gaskiya ne kulka ce da su ya rasulullah i gaskiya ne i kamar ka ce na'am amma bambanci i da na'am malamai suka ce aka samu i galibi ko kuma kullum dole sai an samu rantsuwa a bayansa ba zai ka ce i ka tsaya ba sai dai i wallahi i wa rabbi amma na'am za ka ce a tambaye ka wannan abin gaskiya ne ka ce na'am ka tsaya amma ba zai a tambaye ka wannan abin gaskiya ne ka ce i ka tsaya ba sai ka ce i wallahi ko i wa rabbi kun ka ce da su i eh haka ne gaskiya ne za ka tashi alkiyama akwai kuma azaba wa rabbi na rantsa da ubangiji na innahu lalle tashin alkiyama da azabar da za ta biyo baya la haqqun gaskiya ne to malamai suka ce anan an kawo wajen har arba'u ta'kidat lafziyya i nau'i ne na taukidi sannan wa rabbi ga rantsuwa sannan la haqqun galamu sannan suka ce innahu la haqqun jumla ce ismiya jumla ismiya ta fi ƙarfi a gurin malaman balaga anan Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su amsa duk da cewa tambayar da suka yi ba tambaya ce ta neman gaskiya ba tambaya ce ta ƙaryata shi ta izgili to amma me yasa Allah ta'ala ya umarce shi ya ba su amsa ana so a faɗakar da su ne abin da ya kamata shi ne sai yi tambaya da niyyar gane gaskiya ba da niyyar izgili ba wannan shi ne abin da zai amfane su amma tambayar da za su yi ta fuskar izgili wannan ba zai musu amfani ba kuma wannan yana nuna cewa irin takirin da Allah ta'ala ya kawo har ta fuskoki guda hudu yana nuna cewa sun kai munzali na ƙarshe wajen inkarin ranar tashin alkiyama wannan ka'ida ce ta balaga ana kawo abin da zai ƙarfafi zance ne gurgudan yardar wanda kake magana da shi ko shakkarsa wanda yake ya yarda da maganar da zaka masa ba sai ka kawo abin da zai ƙarfafi maganarka ba wanda kuma yana da shakka za ka ƙara wanda kuma yana da inkari za ka ƙara abin da zai ƙarfafi maganarka to irin yadda Allah ta'ala ya kawo i wa rabbi innahu lahaq ya nuna cewa su kafirai sun kai ƙarshe matuƙa wajen inkarin wato ranar tashin alƙiyama anan Allah ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rantsi kafin ya bada jawabi ko wajen bada jawabi wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin gurare guda uku cikin alƙur'ani guraren da Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rantsuwa wajen bada amsa wanda gurare guda uku suna da alaƙa da ranar tashin alƙiyama wannan guri na farko guri na biyu a cikin suratul saba wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a qul bara qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum kafare suka ce ba za a tashi alkiyama ba la ta'tina as-sa'a qul kace da su bala za a tashi alkiyama wa rabbi na rantsa da ubangiji na guri na uku shine a cikin suratul taghabun za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna to duk yare guda uku ne Allah ne yake ba shi umarni ya yi rantsuwa to duk wannan yana nuna maka cewa lalle al'amarin tashin alkiyama yana da girma ba abin wasa bane kuma rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ya halatta idan akwai bukata mutum ya yi rantsuwa wajen tabbatar da gaskiyar magana amma kuma ba bukata ba a son mutum ya yi rantsuwa kuma in Allah ta'ala yake cewa wahfadu aymanakum ku kiyaye rantsen ku ba gaira ba dalili wallahi abu kadan wallahi abu kadan wallahi to wannan ba a san haka amma yana dalili ya kawo to ana son mutum ya rantsuwa Imam Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya kawo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa a cikin hadisai gurare fiye da 80 domin ya nuna maka girman abin da zai faɗa maka a gurare da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsa da Allah da ran annabi muhammadu a hannunsa yake to inda akwai bukata babu nafi mutum ya rantsuwa ko ya rantsa amma kuma babu bukata abu kadan abin da bai kai ka rantsa ba sai ka ce wallahi to ba a san wannan Allah ta'ala yake cewa hal tuki zauna illa ni ma kuntum taksimun wa za wa ma antum bi mu'jizin kuma gobe kiyama ba za ku kuma cewa Allah ba ku yi imani da ranar tashi alkiyama ko ba ku yi imani da ranar tashi alkiyama ba gobe kiyama idan Allah ta'ala zai kama ku ya muku azaba ba za ku huta ba babu wanda zai kubutar da ku dole za ku sha azabar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kafin wancan lokacin ya zo in kuna da hankali ku yi imani da Allah ku yi imani da annabinsa abinda muka fara zama da Allah ba mu da hadarsa gaba daya abinda muka fara zama da kuskure Allah ya fi mana gaba dayan mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk